أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yabo da godiya su tabbata ga Allah Maɗaukaki da cikin ni'imarsa da kullum muke gode mata ya haɗa mu a wannan masallaci na Galadanci a birnin Kudu a jihar Jigawa a wannan maraice na Laraba 7 ga watan Ramadan shekara ta 1444 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shi ne 29 ga watan uku a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. A ci gaba da bin da kuma ƙoƙarin karanta abin da Allah ya yassare dangane da bayanai da sharhi na ma'anonin aya ta 58 zuwa ta 59 a suratul Nisa. Jiya abinda muke karantawa dangane da faɗin Allah Maɗaukaki, inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Cikin wannan aya da abubuwan da suke da alaka da ita, mun yi magana akan abubuwa da yawa, musamman bangarorin amana da kuma abin da ya shafi adalci. Magana adalci ne muka fara, kuma yau za mu dora a kai insha Allah. Abu ɗaya da na san na yi ishara a kansa amma ba mu kammala magana a kansa ba, cikin nau'o'in amana akwai amana da take da alaƙa da al-aqwal, ma'ana amanar da aka ba mutum ta zance. Mun ɗan yi ishara da zuwa da kuma tambihi akan muhimmancin maimaitawar. Fa'idar ta ita ce nuna mana abin da ke cikin yaɗa sirrin juna na sharri. Haƙiƙa mutum ya amince maka da wani sirri nasa, ko da ba wai don kwaɗayin ka je ka yaɗa shi a majalisa ba, haka kawai ka baiwa wani labari ya kamata ka ga girman abu lalle wannan yana cikin cin amana wani lokaci mai maganar yakan sarraha ya ce wannan maganar amana ce kar a biya kowa wani lokaci kuma yana ganin baya bukatar ya faɗi haka ya yi ba wa hankalinka ya dogara da cewa ba ka da magana to ya kamata mutum ya kiyaye ko an faɗa ko ba a faɗa ba muddin wannan abu sirri ne na wannan mutumin to in ba shaida aka neme ka ba ba dalilin da zai sa ka ba da labari kun ga dai yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa kun san kissar annabi sallallahu alaihi wasallam da aurensa sayyidina abubakar ya ji cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da niyyar aure dangane da Hafsa yar Umar da aka neme shi ya neme ta sai nuna baya bukata har ran Umar ya baci ashe dalili shine sai sayyidina Abubakar yana da ilimin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai abin da ya ambata dangane da ita to amma saboda baya son ifsha'in sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru wanda wannan abun har zai sa Umar ya fara fassare amma Allah ya sa ba a yi hakan ba saboda ita magana kamar yadda Bahaushe ke cewa idan baka faɗe ta ba kai ne kake da ita haka ne yawa kana da damar ka fasa akwai abubuwa da yawa da ka sani akan wani sai ka ta kallansa da shi amma tunda duk duniya ba wanda ya sani sai kai sai ka ga jama'a duk ba sa kallansa da wannan abun sai kai kadai ko to taimakon kanka ne da taimakon hankalinka da taimakon shi da mutuncinsa ka rike magana nan har abu da kada kowa ji kada ka dauka wani abu ne na wajibi cewa in ka zo mutuwa za ka yi wasiya to dama akwai wani sirri da na aje dangane da wani bari in gaya ma kai ma ka ci gaba ai ba handin oba ake da sirrin mutane ba ko ba haka bane ba daidai bane duk abin da abqahu Allah ta'ala sirran يحفظ الله تبارك وتعالى به عرض أخيك فاحفظه فحاول أن تبقيه سرا مكتوما لأب أن الله ملؤك يسوع يزونا يوانزع مطعين سر دنجدد نأوانك وانجا اتكنسا أكوي كيا يمتنش نأوانا يقول الله كما كيوك لي ككيا يمتنش نأوانا ناكا كركا جاو قوة كدين جن زوجي دردتي da mun tsini cewa sai ka gaya ma wani labarin sirrin dan uwanka ka bar shi tunda ba a sani ba ya wuce wani abin saninsa cutarwa ce akwai wani ilimin da zai sanya cutarwa da rashin lafiya ga wani in ya ji shi akwai wani mutumin da ake ganinsa da daraja da mutunci in ka ba da labari a kansa dangane da wani abu sai mutuncin ya zube mutum da ba za ka cutu da zubar mutuncin nasa ba ka bar shi don Allah ka tsare babu abin da zai same ka in ba ka faɗa ba kuma la'alla ka samu lada a kan wannan za ka da Allah mu duka kiyayewa junanmu sirri sawa'un an nemi cewa wannan amana ce ko ba a nema ba daga cikin abin da zai ƙarfafi wannan magana hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kada ɗayan ku yaje yayi abin da zai yi dangane da iyalinsa cikin dare ba wanda ya sani shin an yi fudiya sannan ya zo da safe yana hira a majalisar sai ya ce jiya kaza da kaza da kaza dangane da iyalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan misali
saboda ya zama misali ne akan kowanne abu, sai ba da misali da abin da dan adam yake kyama da kansa, da wahala ka samu mutum mai hankali yana wannan. Ko yawa da wahala mutum mai hankali ya zo ya zauna yana ba da labarin abin da ya shafi iyalinsa, tsakaninsa da shi da ita, musamman abin da ya shafi kwanciyar aure. Tun yanzu yana ba abokai labari, ka iya ba, ina jin ina nufin za ka iya ji ana ba da labarin rikici da ya faru, an saba, an yi kaza, an yi kaza, ya ba ta haƙuri, ta ba shi haƙuri, abin ya wuce ko. Amma wancan abin da mutum yanzu ya ba da labarinsa, gaskiya ba ne tsantsan mutum ne ke wani, ko a cikin masu hankali, to shi ba shi a ciki. To sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da misali da wannan, dan ka ga girman abu, cewa ba daidai ba ne ku yi abunku sannan yara su zo su sani. Me yasa ko faɗa tsakanin miji da mata su yi abinsu a ɗaki in suna da yara, kada su bari ‘ya’yansu su san cewa yau an saɓa, su yi abinsu can a ɓoye. Me aka yi to yanzu idan mutum mai duka ne da zagi da ɗaga sauce, aka ga duk ‘ya’yansa suna jin abin da yake gaya wa mahaifiyarsu, to kuma babu abin da ke lalata tarbiyyar mutum irin ya ji irin sirrin da ke tsakanin uwa da uba, musamman na wannan abin da zai zubda mutunci. Yaro in yana da wayo ya riski irin wannan, to baya fita daga kwakwalwarsa, kuma duk lokacin da abu ya zo kansa sai ka ga shi ma wannan abin sai ya zo ya tuno. Tanan sai zama cewa ashe an ba shi tarbiyya mummuna tun yana karami, za ka a kiyaye magana sirri dai a daure da Allah a riƙa kiyaye ta. Shi ilimi ba kowanne ilimi ne in an san shi ake faɗarsa ba, ku ga dai ilimi na addini ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayanin da ke nuna halaccin ana iya ɓoye ilimi domin maslaha. Ko duk shekara sai mun wannan maganar al-Imam al-Bukhari har babi ya buɗe ya kawo hadisai ƙarƙashin wannan babi, cewa ya halatta kitmanul ilmi lil maslahati ko lil maslahati, a ɓoye ilimi ba wai ana nufin mutlaqan kowane ilimi ba, amma akwai wani abin da in ka faɗe shi zai tada hankali, akwai wani abin in ka faɗe shi zai sa a je a yi zanga-zanga, akwai wani abin in ka faɗe shi zai je a kashe wani, akwai wani abin da in ka faɗe shi mutuncin mahaifinka da mutuncin ‘yan unguwarku da sauransu zai zube, to sai ka shuru ka kyale shi, ba tilas ne sai an ji ba. Kar ka ce wa ai amana ce sai na sauke nauyi, wa ya ɗora maka nauyin da sai ka sauke shi, ba a ɗora maka ba. Mutum yana sauke abin da aka ɗora masa ne, to wannan abin da aka ɗora maka shi ne wannan ɗin karka sauke, shi ne abin da aka ɗora maka. Don haka an ɗora maka ka riƙe shi har ka mutu karka sauke, shi ne ka ɓoye sirrin ɗan uwanka. Yana daga cikin darussa manya da suke da alaƙa da wannan a aya da muke magana a kai. Daga cikin har yanzu darussan akwai wajabcin mutum ya ba da shaida, ya shigo cikin wannan ada'in amana. Daga cikin amanoni akwai shaida, an kafa shaida akan cinikin wani gida kuma aka sa ka a ciki, aka ba ka takarda ka sa hannu, to idan wani abu ya taso dangane da wannan ciniki da aka yi, ko gida ko fili ko babur ko keke ko makamancinsa ko waya, ka shaida rana kaza da kaza da kaza tsakanin wani da wani an yi kaza wani shaida, to kada ka ce ba za ka je ka ba da shaidar ba in an bukata, domin rashin ba da ita zai sa haƙƙin wani ya tozarta, ko haƙƙin wancan da ya shigar da kai a ciki wanda kila yanzu ba shi da rai, ko kuma haƙƙin wannan wanda aka sai abun a wurinsa kila shi ma yana da rai ko ba shi da rai. To kaga wannan rashin ba da shaidarka zai jawo mummunan abu. Kuma daga cikin darussan musamman a wannan, tunda aka ce inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati إلى أهلها. الأداء من يوانا مغانكم الأداء إنما يتم إذا تم الحفظ والرعاية. شي ميك أبو دباد شي دتكاشي ينا يواني إذا كاكي أي إمدا ما بكاكي أي وتند أكباك أي كاكبا ذاك إيباد أبند بكاكي أي شبا تو ونن ملمسة سكاكي ينا نونا منا إذا كان هذا الشيء المؤتمن كلاما وحديثا وشهادة يجب أن تؤدى كما حفظت واجبيني أباد إتئلن يد أكتياي ما أنا أنباك إلا فذيني إنزن تيني توكتياي يد أكفديش دومن تنز لفذي أتكنسا وقم غنى ينا تنز معنا daga ma'ana daya ta koma ma'ana dubu zuwa miliyan daya gurgudan adadin mutanen da ka gaya musu ai kun san wannan ba ku ko ba ku gane wannan ba yawa idan mutum aka bashi labarin wata mas'ala idan ya rike ta da ka ma'ana ya rike ta kai da ma'ana to in ya dauki ya canza lafuzin ba yadda aka gaya masa ba to haka shi kuma in ya baiwa wani to wanda yaje daga wurin sa wadannan lafuzan nasa su zai kiyaye daga nan zai fahimto ta sama anan da zai fahimta to in ya tashi hikaya shi ma in da ma'ana ya rike ba da lafazi ba sai kaga kafin a je a dawo zancen da yake na yabo ne sai iya dawowa a matsayin zancen da yake haka ne ko ba haka bane ai ko ni misali da suke bayarwa masu hikima ta irin wannan wani video da aka yi ko filibina din laya dukan ku ma kun san shi wasu mutane wannan ya radawa wannan wata ma'anar wani zance shi kuma ya gaya wa na gaban sa shi kuma ya gaya wa na gaban sa aka yi layi na kafin na gaba can da zai ga yawo wanda zai announce maganar aji sai ya fadi wani abu daban da wanda na farko ya fada saboda me transmission na information idan aka kuskure wajen ta'ammuli to dole za a kuskure wajen ada'i kamar ilimin hadisi ne yawa ilimin hadisi akwai ta'ammul da kuma me ada'i ta'ammuli shine daukar lokacin da ka dauki ilimin lokacin da aka yi maka haddathana da zaka zo ka ce lokacin da zaka zo ka ce kai ma haddathana to wannan ada'i ne amma lokacin da aka baka labari to wannan lokacin shine tahammuli ka dauki abun ka kiyaye lafazin zaka duk abin da aka gaya maka in lafazi ne sosai ka tsaya ka kiyaye inda bukatar rubutu ka rubuta yadda in ka tashi gaya ma wani to zaka faɗi a gwaran yadda aka gaya ma amma mu yanzu tsakanin da Allah ya muke a labarai idan mutum ya ji abu to sai ya juya shi ya markade ya yi assimilating ɗinsa a kwakwalwarsa ya juya shi ya yi sharhi ya yi ta'aliki ya yi hashiya ya cika shafin da ƙarin bayaninsa san sai kwashi waɗannan ƙarin bayanin gaba ɗaya sai ya baiwa na gaba da shi a ƙarshen magana wanda zai ji sam ba haka na farko ya faɗa ba haka ne to yana daga cikin rashin kiyaye amana mutum ya canza zancen mutum ba yadda aka gaya masa ba wannan in ta kama mutum zai bada shaidar kenan to ya bada ita da lafazinta da aka bashi kada ya canza lafazi domin in ya canza lafazi ma'ana za ta canza in ma'ana ta canza mazmuni zai canza musamman kuma a cikin abin da ya shafi qada'i da masail da na fiqhu a mu'amalat kamar da kuka sani a itibari bil ma'ani ne ko yawa da maqasid su ake kallo wajen yin hukunci ba lafazi ba saboda lafazi zai iya daukar ma'anoni amma in an same shi ya fi cika komai da komai to daga lokacin da ka canza lafazi to zaka iya canza ma'ana zaka ka kiyaye shi yasa kuka ga malaman hadisi duk mutumin da yake mai rauni wajen rike abin da yaji to sai su aje hadisin domin ko zai iya fadin abin da ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ba yace ya fada amma masu kunya sosai masu rike abu yadda aka gaya musu haka suka rike to irin su sune waɗanda ake daukar hadisan su in a zamanin mu yanzu duk ba za ka karba hadisan mu ba ba mu rike ko ba kawai Allah kara mana fahimta daga cikin abubuwan da za su taimaka za mu fahimta har yanzu wajibcin yin adalci wajibcin yin adalci to shine ma dama muka zo kan sai za mu karanta daga cikin abin da malai ambata kafin mu dan tabo wani abu da fa'ida in akwai lokaci da yake da alaka da iya maganar adalci din na san dai adalci kowa a cikin ku ya san shi ya san fa'idar sa malami yana cewa wal muradu bil adli alladhi amara Allah bil hukmi bihi abinda ake nufi da adalci wanda Allah ya umarni ai hukunci da shi huwa ma shara'ahu Allah ala lisani rasulih shine abinda Allah ya shar'anta bisa harshen manzansa sallallahu alaihi wasallam nan abinda malaka yake nufi ba iya maganar hadisi yake nufi yana magana akan duk abinda Allah ya shar'anta sakonsa yazo ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga duk abin da ke cikin alqur'ani ya shiga ciki shine ma farko shine aula biddukul ma'ana nususin alqur'ani da kuma shari'o'i dai da Allah ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka dawwana a cikin hadisai malamai suka ruwaito daga sahabbai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-hudud na iyakoki da aka sa na haddi punishment da aka tsara wanda yake za a yi masa kaza wanda yake za a yi masa kaza shi yake cewa mene hududi jami'in haddi da kuma al-ahkam da kuma hukunce-hukunce da za a yi su waɗanda aka gina su akan ijtihadin alƙali wanda ya tawassalu ila al-haqqi bihi da wannan ijtihadi din to wannan hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da halal da haram da sauransu da abin da dai za a ijtihadi a cikinsa duk wannan suna ciki sai ce wa hadha yastanzimu ma'rifata al-adli li yahkuma bihi wannan yana tilasta lalle mutum mai hukunci ya san ma me ake cewa adalci din me ake cewa adalci wajibi mutum ya sani alƙali yana daga cikin babban abin da ake nema a wurin sa maganar adalci zamu ishara zuwa ga wannan insha Allah wa hadha yastalzimu ma'rifata al-adli li yahkuma bihi domin ya hukunci da shi walamma kanat hadhihi awamira hasanatan adilatan yayin da waɗannan umarni da Allah ya bayar anan umarni ne ma wato waɗanda suke masu kyau kuma sannan masu adalci qala sai Allah ya ce inna Allaha ni'im ma ya'idukum bih Allah ta'ala kai ma dalla da wannan abin da yake muku wa'azi da shi ma'ana abin nan da Allah yake muku wa'azi da shi ashe isdarul ahkami yusamma wa'zan wa yusamma maw'izatan ko isdarul hukunci da bada labarin da Allah yayi sunan sa me wa'azi wa'azi tunatarwa gargadi fadakarwa duk yana cikin abin da ake kira wa'azi to ma dalla da shi abu ne mai kyau abu ne kuma na adalci domin babu inda zaka samu abin da ba daidai ba a cikin shari'ar Allah duk wanda yace wani abu ko ba daidai ba in ka duba nasa ka auna zaka ga babu bukatar ma'awo in dai ya saba wani Allah to tabbace wancan din shine wanda yake ba daidai ba haka ne ko ba haka ba babu bukatar mazanci duk wanda hukuncin sa ya saba wani Allah to nasa ne ba daidai ba tabbace na Allah shine daidai har kiyama ta tashi kuma babu canzawa kun yadda ko da matsala wani adun kule haka abubuwan suke ka iya cewa wani lokaci zai iya zuwa a kasa yin wani abu to kasawa daban sokewa da rashin dacewa kuma daban an gane yauwa amma shi yasa dole ka yadda ka sawa zuciyarka wannan hukuncin shine daidai ko ka iya yi a kotu ko baka iya yi a kotu ba kaga dai kana nan da imaninka rashin iya yin abu za a tuhume ka ne da kasa yi an ce ka yi baka yi ba ko amma zuciyarka bata ƙaryata ba to ka tsaya a matsayin ko zuciyarka bata ƙaryata din ba yafi da a ce ka tafi da cewa wannan bai dace ba ba na wannan zamanin bane mu mun shiga zamanin da ba a buƙatar irin waɗannan dokokin wannan dokokin akwai barbarism a cikin su turawa ba sa so don haka mu aje su a gefe mu dauko wanda zamu zauna lafiya da su to nan ka shiga matsala an gane wannan yawa shi yasa nake nana ta wannan zancen to wajibi mutum ya san me ake nufi da wannan adalci din yadda zai wannan yawa to sai Allah madauke ce inna Allah ni'ma ya'idukum bihi inna Allah kana sami'an basira yace wa hadha madhun min Allah wannan yabo ne daga Allah madaukaki yi awamirihi wa nawahi Allah yana yabawa umarninsa yana yabawa abubuwan da ya hana abin yabo ne Allah yana yabawa kansa Allah yana ba girmama kansa domin shi jin girman siffarsa ce mu ne aka hana mu yabawa kanmu dan tsarkakewa mu aka hana mu yi wani abu dan gori ga wasu mu aka hana mu girmama kanmu mu ji girman kai Allah ya haramta wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da Allah baya so an fahimci wannan sai ce wa hadha madhu min Allah li awamirihi wa nawahi li istimalihi ala masalihi ad-darain domin waɗannan abubuwa da umarnin Allah da hanin da Allah ya akan wasu abubuwa kada a yi to sun kunshi maslahohi na duniya da lahira maslahar duniya da maslahar lahira tana cikin bin umarnin Allah da kuma nisantar abin da Allah ya hana in dai kana so ka samu maslaha me ma'anar maslaha mafita shi yasa na tambaye ku san Hausar ta ku da mu samu me me maslaha kowa in ka tambaye shi sai ya fahimta to ya fi cancanta ya fi daidaito to ku hada su duk abin da kuka faɗa duk daidai ne ko da tsirar da cancantar ko da daidaiton amma wajen fassara amfani da alheri yawwa an gane yawwa duk abin da shi yasa ake kiransa da turanci suna cewa common interest shi ne ake cewa maslaha duk abin da zai haifar da amfani ga al'umma baki ɗaya duk abin da zai haifar da amfani gare ka kai shi ma maslahar ka ce yawwa amfaninka alherinka biyan buƙatarka duk shi ma ya shiga ciki in ka haɗo duk waɗannan kalmomin ka tattara su in ka cure su in za ka iya fidda one word daga duk abin da kuka faɗa ɗin nan ku fidda kalma ɗaya za ku iya to ita ce maslahar kun gane abin ko yawwa wani ya ɗauka an ce maslaha na nufin in rikici ya faru a zo a fidda maslaha an gane maslaha shine amfani alheri cimma buri tabbatar da abinda ake so a cimma na alheri da ma'anoni dai makamantan wannan da wanda kuka faɗa da wanda baku faɗa ba da wanda ke zuciyata ban faɗa ba da wanda ma baku faɗa ba in dai wannan ma'anar yake muni zuwa gare ta shi ake cewa mene maslaha to idan aka bi umarnin Allah aka nisanci hanin da Allah ya hana a kowane lamari to za a samu alherin duniya za a samu alherin lahira to wannan ita ce maslaha za ka zauna lafiya a duniya Allah zai ma arziki Allah zai ɗauka kaka sannan kuma a lahira ka ka shiga aljanna an samu me maslaha ta da addare ne to shi wannan shi ne sannan yace wa daf'i madarihima kun gani da aka kawo kishiyar kai ma ka gane me ake nufi da na farkon madar abin cutarwa haka kenan kishiyar abin amfani yawa dan haka maslaha abun amfani abun alheri madar kuma shine me abun cutarwa to yana tunkude abun cutarwa duniya da lahira inde ka bi umarnin Allah zaka ga alheri kada ka shiga cikin sahu masu cewa wannan shari'a ce mun tsanani bazan iya ba ka dauka yadda Allah yace a dauka ka tafi a haka inda ka kasa Allah ya san ka kasa an fahimci abun لأن شارعها دومين ولي شرعا تودن أمرني دهني السميع البصير ني شيني مي جي كما مي بني ينا جيم كومي نا كومبلين دينكو ينا جيم كومي نا كومبلين دين حلتون دو كوبا قوى جيم مغانا سوشي ينا جي كوكان دو قوى تيكي da kukan da kwari suke yi da kukan da duk wata halitta take yi Allah ya san da shi ya fahimci ma'anar sa ya san me suke so mu kuma iya namu muke ji yaya za a yi wanda yana jin kukan kowa yana jin naku in yace ku a tsakanin ku ku yi kaza to ai kila ko dan maslahar ku tsakanin ku da yadda kuke zama da wadancan da ba kwa ji la'alla akwai wani alheri anan ku ne ba ku sani haka ne ko ba haka ba don haka tunda Allah shine fa kowa sanin halitta yace kuma ga yadda dokar sa yake so abi to kowa ya rufe bakin sa ya bi dokar Allah in yace idan mutum yayi zina ai masa bulala in bai taba aure ba in ya taba aure a kashe shi sai wani ya zo ya ce ha za a yi zancen dauke rai laifa laifa yana da kima yana da muhimmanci musamman wannan masu bautar dan adam din na zamanin yanzu ko ku sani ba ku sani zamanin bautar dan adam da sunan demokradiya dan adam ya fi kowa daraja a cikin ta ita demokradiya din babu wani littafi da Allah ya saukar daga sama da yake da darajar dan adam a gun mai demokradiya dan adam shine farkon mai daraja shine karshen mai daraja abinda yake so shi za a yi kowa a ba shi dama ya je abinda ya ga dama ya zagi Allah ya zagi manzon Allah ya yaga littafin Allah ya ci mutuncin kowa sai a ce yana da yanci a rubuta a dokar kasa ma a ce an ba shi yanci to haka tsarin wannan sharrin na demokradiya yake a ba wa kowa yancin da ya fi ido abinda ya ga dama ina roƙon Allah ya tsare mu daga wannan abubuwa na sharrace-sharrace da za su yi ibtalin shari'ar Allah su bata ta shari'ar Allah ita ce sama da shari'ar kowa da tunanin kowa insha Allah za mu zo mu magana akan wannan cikin ayoyi masu zuwa Allah ya sa mu dace magana ta girma ne ko ba ta girma ai magana haka take ko ba a saba faɗa ba ne galibi wasu sun dauka an ce democracy system din zaben shine democracy zabe jefa kuri'a ba shi bane democracy zabe intikhab sunan sa hukuncin sa daban amma shi matsalar democracy as a system da aka gina shi akan ra'ayin dan adam shine sama da komai dan adam din shine biyan bukatar sa ita ce sama da komai to anan ne matsala take in dan adam ya hadu yayi ittifaki yace daga yau baya so ya ji an karanta qur'ani in din mutanen unguwar suka hadu suka yi wannan dokar demokradiya sai ta ba su dama sai sai to ya jama'a an sa muku doka kada kowa sake karanta qur'ani sa'a kuka yi ku musulmi ne a cikin wurin da ake musulunci kuke amma a wani wurin idan masu sa dokan nan suka ba suka ce daga yau doka ce kar ai kaza to shikenan fa in kai ka saba wa doka wannan yana cikin sharrorin da suke cikin irin waɗannan musulmi. Shi dan adam din shi aka bai wa damar ya tuno abin da ya dace yayi, yayi cewa na Allah ba daidai bane. Kuma wallahi wannan ba karamar matsala bace ga tauhidin musulmi, ba karamar matsala bace ga imanin musulmi da alakarsa da Allah da yadda zai koma ga Allah, musamman a context din abubuwan da zamu zo mu ji a ayoyin nan da zamu zo mu karanta. Alam tara ila alladhina yazumuna annahum amanu billahi أنه بآمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لا متتونا أكم ولأن المسائل إن شاء الله. يا الله كتري. متيك بيك شو لأن شارئهما السميع البصير. شيء في الدموه. البصير ألا ميجيني ألا ميجنيني. السميع ميجيني البصير ميجنيني. ينا جنون كومي. Kuma ganinsa ba shi da iyaka, kuma da jin da ganin siffofi ne waɗanda lam yasbiquhuma al-adam wa la yalhaquhuma zawal, da ba babu su bane sannan aka same su tuntuni. Allah mai ji ne, Allah mai gani ne, kuma da cikakkiyar kamala. Sam'i ne ba irin na halittarsa ba, Allah yana ji ba irin jin da halittarsa suke ba, halittarsa jinsu mahdudi ne, shi kuma babu abin da baya ji. Ai mun taɓa zancen a nan ko? Daga cikin maslahar kwanan da ma mun yi zancen ina ji, daga cikin maslahar da Allah ya sanya halittarmu ya sa iyaka ga abin da za mu iya ji. Abin da za mu iya ji yana da iyaka, inda komai za ka iya jinsa da ƙarfinsa, to da ba ka iya bacci ba. Kana sa kanka a filo, za ka ji abubuwan duk da ake a kowane gida, inda an ba da damar wannan aida an shiga uku. To amma a dabbobi, a kowane in ya kara kansa ƙasa haka, zai jiyo abin da ke wajen kilomita 10, zai jiyo. Wani ma sama da haka, wani ta hanyar ƙanshi zai ji. To kai ka ƙaddara inda a ce ƙanshinka irin na kura ne, irin na ƙuda, idan wani kilomita 100 aka ce sai su ji ƙanshin wani abu. To kai inda haka aka sa hancinka yana jiyowa abin aiki, ba ka iya zama lafiya ba. Duk warin kowa a ariyar gidanku da unguwarku kullum yana hancinka. Don haka wannan takaitawar da aka sanyawa da jinka da ganinka aka sanya musu limit, wallahi ita ma ni'ima ce ba ƙarama ko ba ni'ima ba ce. To ka gode wa Allah akan duk abin da Allah yi. Zaka shi Allah kamar yadda muka faɗa ne, wallahi Allah ba a cin gyaransa. In ka kalli halittarka kawai, komai bi ƙadarin ya yi shi, ya yi shi da gwargwado da iyaka, gwargwadon iya abin da kake so kenan. To kai da ɗan ƙwaƙwalwar ma da aka sanya maka tana da limit, duk da tana da yawa in an kwatanta ta da abin da wata ƙwaƙwalwar take. To amma sai ka ga kai wai za ka zo kana wata tumbatsa, ka farfashe, ka zama profesa, za ka ci gyaran ƙur'ani, za ka ce abu kaza ba daidai ba ne, ka yi ilimi mai faɗi, an ce maka kaza, ka ce a ni wallahi abin nan na kasa yadda hankalina zai kama. Kana da matsala. Ba wai wani nake nufi musamman ba. Haka wanda yake jahili shi ma bai karanta ba, shi kuma saboda jahilcin nasa shi ma bai fahimci addinin ba, a ce masa kaza shi ma ya ce bai yadda ba. Duk wanda ya jahilci wani abu dama ya fi gaba da shi. Allah kyauta. Shi yasa muke son kowa ya san girman Allah. Alal aqalla ka bambance zancen Allah daban yake da zancen sarki ko gwamnan garinku. Zancen Allah sama yake da na kowa. In aka ce Allah, to magana ta ƙare. Kada ka bari ka fifita zancen wani akan zancen Allah. An gane wannan abu? Wannan abun zuciyarka ta ɗauke shi kullum shine dama tauhidi. Muje yace allazi la takhfa alayhi khafiyatun, Allah shine wanda wani ɓoyayyen abu baya ɓuya gare shi. Ay khafiyatun تخفى على الناس كو وهذه الخافيه لا تخفى على الله دوا وني ابو بويا زي بويا ga mutane amma ba zai buya ga Allah ba wallahi kowannan ya isa kaga girman Allah kowannan ya isa yanzu duk abin da ake fa a duniyar nan da zancen da muke yanzu ana irin sa a wani wuri irin a wannan lokacin yanzu a wata duniyar ana irin sa wani kuma yana can yana hayaniya wani yana zagin wani wani yana cin mutunci wani yana karanta qur'ani wani yana zikiri duk Allah yana jin kowa kuma a lokaci guda kuma yana fahimtar kowa abin da ya faɗa wannan ya ishe ka kaga girman Allah cewa ba za ka saba masa ba saboda kai ba haka kake ba ƴaƴanka a gida daga katanga ta tsare tsakaninku suna can suna wani abu wallahi ba yadda za a yi ka sani in ba ɗaya daga cikinsu ne ba ka labari za ka kai ba kowa ba ne amma Allah komai yana ji babu wanda zai ɓuya gare shi kuma yana ganin komai da kowa komai yana gani kuma komai yana fahimtarsa duk wani yare na duniya shi ya halicce shi ba abin da za a faɗa a laye masa ba a yi masa wayo ba a cewa bari abu ta nan a kauce da ba zai gani ba ba a yi wa Allah wannan dole ne ka ji wannan abun ka fahimci girman Allah ta waɗannan abubuwan cewa kai Allah fa ya fi ƙarfinka to don haka in ya ce kaza to kaza ɗin nan ita ce gaskiya ka karɓa ka sallama ka miƙa wuya wa ya'lam kuma mutum ya san min masalihil ibadi ko in an ce Allah maɗauki yana sane daga maslahohin bayi ma la ya'lamun abinda su ba su sani ba shine abin da nake faɗa da su dangane da maslahar mu amfanin mu alherin mu abinda zai je zama mana alheri shi yafi mu sani ko bai fi mu sani yafi mu akwai abin da kai kake tsammanin alheri ne ashe ashe ba alheri bane sharri ne gare ka to shi kuma ya riga ya sani tintini zaka ce sai ce kada kai kaza domin in kai kaza akwai matsala kaza to inda ya faɗa ka fahimta inda bai faɗa ba ma in ya ce kada kai to ka tsaya akan kada kai din saboda yafi ka sani me zai biyo bayan in an yi an fahimci wannan abuwa yawa to kafin mu je summa amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulihi abin da ya shafi adalcin mu karasa magana a kansa saboda la'alla lokaci mu cike zancen da shi adalci menene adalci a sanya abu a bigiransa kishiyarsa shine me zalunci zalunci shine a sanya abu ba a bigiransa ba kamar da akan fassara hikima hikima ita ce a sa abu inda ba za a ci gyara ba saboda zuzzurfan tunani da ƙwarewa da daddiya da ake da ita sai ka sa in an yi abu to ya zauna a mahallinsa ba gyara to haka adalci ka sanya abu a inda yake daidai inda ya dace to wannan sanannen abu ne musamman a babin hukunci da shugabanci babban abu ne da ake nema malam Jalaluddin Al-Adawi Ash-Shafi'i wanda ya rasu 590 daidai littafinsa mai suna Al-Manhajul Masluk fi siyasatil muluk ya faɗi wata magana mai kyau da ta ban sha'awa na so mu ji ta tare da ku don fa'ida akan abin da ya shafi adalci yana cewa i'lam annal adla yace ka sani cewa shi adalci shine ashrafu awsaful malik wa al muluk a cikin siffofi da ake siffanta mai shugabanci ko sarki ko mai mulki da su to babu wanda ya kai darajar a ce adali haka ne? Yanzu kowane fanni akwai abin da aka fi nema a gunsa haka ne? Ko da ana neman adalci to za ka ga kuma akwai wani abu ne da aka fi so a wurin a wurin injiniya mai aka fi so ƙwarewa ko lissafi fahimtar abubuwa a wurin tawamulin jambe ku a wurin an gofan yana neman amarya zai ce kyau ko ba ka bane to haka kowane fanni in mutum yana neman abu akwai wani abu da ake nema to a gun mai mulki ko mai yin shugabanci siffar da tafi kowace kyau a siffanta shi da ita shi ma ya fi son a faɗe ta dangane da shi ita ce adalci ba fa'ida zuwa ce shugabanku mai kyakkyawa ne ko shugabanka ya iya ado shugabanku ya iya kaza da kaza shi ma ba zai so a ce wannan din ita ake yawan faɗa gunsa ba a kansa ba sai ya ga kamar ana tuhumar almubazzaranci yake amma aka ce masa adali to sai ga yafi kowa jin daɗi haka ne ko ba haka ba to wannan a ɗabi'a ta ɗan adam haka abin wato yake shine abin da malamin ke nufi ashrafu awsafu almalik ko almuluk wa aqwam li dawlatihi kuma adalcin nan shi yafi tsayar da kuma dawwamar da shugabanci da mulki da gwamnati ta shi mai shugabanci me ake nufi da wannan aqwa miƙewa tsayuwa tabbatuwa daɗewa ƙarfafuwa da rashin girgizuwa idan mai mulki ya zama mai adalci ne to Allah yana zaunar da mulkinsa sai daɗe musamman dai in ba irin wannan mulkin na zamani yanzu na demokaradiyyar an san shekara hudu ba misali ba irin wannan bangaren daɗewar ba to koda wannan din ne in aka samu adalci to yana tsayuwa da ƙarfi kuma ana samun taimakon Allah wajen yadda za a gudanar da shi wahalhalun da wasu za su sha a kan shugabancin mutane in mutum ya adalci wala sai ga Allah ya sauƙaƙe masa shi sai baccinsa irin wahalar da suke sha mitin ƙarfe uku waye mutum ya kasa bacci wani ma har ta kai shi ga sai ya ɗan lankwami wani abu wannan wahalar Allah yana sauƙaƙe wa mutum wala in yayi adalci daga ya sa tsarin nan ya ce ba zan kauce masa ba daga su masu nemansa su zo su gan shi ma ƙarfe biyu na daren duk kila saboda ya saba wa tsarin ne za su zo to ya riga ya fita cewa ba za a yi ba kawai ga abin da za a yi kuma kowa ya san shi akan haka shike nan zai tafi ya kwanta akwai wannan ko babu daga shi adalci mabuɗi ne da yake shimfiɗa wa mai shugabanci duk abin da yake so ya samu na natsuwa da kwanciyar hankali rashin sanin haka shi ke sa mutum ya tsammanin dabararsa ce za ta ba shi dama ya shugabanci wallahi dabarar mai shugabanci ba ita ce mai taimakonsa a matsayinsa dai na ɗan adam shi ne wannan ɗan adam inda mai shiga banɗaki ya fito to bai wuce hankalin kowa ba ƙwaƙwalwa duk irin ta ɗan adam aka ba shi da haka babban abin da zai ci nasara shi ne ya bi abin da Allah yake so sai ka ga Allah ya ba shi i'ana sai ka ga Allah ya kawo masa makusanta na ƙwarai domin su makusanta in ba na ƙwarai ba ne suka ga ƙwarai yake so to za ga sun tafi sun bashi domin ba za su amfana ba sai ana yin abin da ba daidai ba in kuwa marasa kirki suka tafi su waye za su zo masu kirki za su ko kuma shi zai nemo su da kansa shi kaza yake so kaza yake so to sai ka ga Allah maɗauki ya taimaki mutum a kai kuma ya baccinsa har da munshari kamar da ake cewa sannan ya ce li'annahu yab'athu 'ala ta'ati kuma shi adalci yana sanya mutane su yi wa shugaba da'a haka ne idan shugaba yana adalci to kawai daga ya ce ya ku jama'a ina ba da umarnin mai kaza yanzu nan zaga jama'a duk an fito saboda me an san yana da adalci bai yi zalunci ba wa yad'u ila al-ulfati kuma yana kiran yana jawowa a samu haɗin kai da son juna saboda me ba a fifita kaza ba ba a fifita kaza ba ba a fifita wani ba ba a fifita wani ba kowa an yi mu'amala da shi sawasiya daidai wa daida to sai kowa aka kira shi taho cikinin sai taho kuma kowa sai ya ji yana son dan uwansa wannan na san wannan wannan ma na san wannan saboda adalci haɗin kai yake jawo wabihi tasnuhu al'amalu da adalci ayyuka suke gyaruwa ba sa ɓaci in dai za a yi adalci to za ka ga abubuwa suna gyaruwa wa tanmul amwalu dukiyoyi suna haɓaka da adalci in dai ana adalci to dukiya tana haɓaka ji wannan bawan Allah wannan malami kuma da gaske ne Allah subhanahu wa ta'ala ba ya ce in aka bi dokokin sa me zai faru zai saukar da arziki ashe kenan saukar da arziki yana da alaka da bin dokokin sa shine adalci watan ta'ishu ra'iyatu kuma waɗanda ake shugabanta za su fantama wani inda kun san dai fantamawa yawa inti'ashi shine jin dadi da morewa yanzu abin da kuke faɗa yanzu ko a sha roman me Allah kyauta wa takmulul maziyatu kuma abinda Allah ya bambanta dan adam da shi maziya da daukaka da daraja to sai kaga ta kammala ta karu ta cika Allah cika mana ni'imomin sa Allah ya ba mu shugabanni masu adalci wadanda Allah ya bai wa shugabanci muna roƙon Allah ya ba su damar yin adalci adalcin nan taimako ne gare su adalcin nan taimako ne ga al'umma kamar da muka ambata kwantar da hankali ne gare su kuma dadewa ne a gare su sai kaga sun dade shekara hudin sai ta zo kaga suna ganin ma ta makara sun dade suna jira kwana kadan suke zuwa a zo ma su sauka in mutum yayi abin da ya dace to sai ga abin da ya dace a cikin mutane duk da mun san waɗannan al'amura suna da wahala to amma duk da haka in mutum ya dage tunda dai shi ya yarda ya dora wa kansa eh da bai tsorata ba ko in ce da mutum ya tsorata da sai ce na bar muku abunku ba zan iya ba din ni yanzu da shugabancin ku nan masallacin kawai aka bazance ba na so ba gari kawai ba ballantana local government ballantana jiha ko a ce kasa wallahi ba na so ba zan iya ba kuma ba na so ka zauna lafiyan nan ni a guna in san kai sunansa to nafi san kai na akan san ku ko ba ga bane ni a ce na zauna lafiya tsakanina da ubangiji ka je ka shiga aljanna ba hisabin kowa ba yafi ba ko ina ga azo a ce ga naka haƙoƙin na gida da mata da me kuma azo a taro maka na al'ummar da suke zaune suna jin tafsirin nan ballantana a ce duk garin nan ballantana a ce duk jihar nan ko a ce duk ƙasar nan baki ɗaya a ce kowa sai an tambaye ka a kansa ya akai kaza ya akai kaza ta inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha qala al-hasan al-hasan al-basri yana cewa inna allaha ta'ala jama'a al-khayra kullahu wash-sharra kullahu fi hadhihi al-aya ya al-hasan al-basri Allah ya tattara al-hayrai baki ɗayan su da sharrori baki ɗayan su bi ya ambata su anan ma'ana kowanne da kishiyarsa an gane yawwa da rukun amanan nan me aka faɗa inna allaha ya'muruku an tu'addu al-amanati me wannan rukun amana me alheri ne tozarta amana me sharri ne ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil-adli maganar ahliha shine subject din da yin adalci wajen wannan shi ma menene umarni ne daga Allah domin wanda za a bayar a tantance a fayyace shi din ya tantanta a baiwa duk wani yana daga ciki kishiyar haka zalunci ne shi ma sannan wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl shi kansa al hukm bil adl ko ka iya cewa da maganar amana da maganar adalci da kuma wancan abin da ya shafi fa'a na wulatul umuri da zamu zo kansu la'alla shi yake ishara zuwa gare su to amma dai ya hada alherai baki ɗayan su a wannan guri ya kuma hada sharri a wannan guri shi abin da ya shafi adalci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai yayi magana akan falalar mai yin sa me yasa ya ambaci daga cikin mutanen da za su shiga inuwar Allah a ranar da babu wata inuwa sai ta Allah wa aka fara faɗa imamun adil. Me yasa ba a ce imamun jamilul khilqati, imamun zarif, imamun sahibu amwal, imamun qawi, imamun mutajabbir, duk ba a faɗi wannan ba. Amma sai aka ce imamun adil, kuma ba a ce imamun mai tausayi ba. Kun gane? Ba a ce mai shugaba mai tausayi. Saboda me? Shugabanci da tausayi kadai baya tafiya. Shugabanci da tausayi kadai baya tafiya. Amma adalci fa, adalci ya kunshi da tausayin da kuma tsayawa daidai, a dawo da kowa kan hanya. Wanda ya yi murguɗe sai dawo, mai buƙatar a daidaita shi da bulala a sa bulala, mai buƙatar a raba shi da ransa saboda sauran al'umma su zauna lafiya, duk adalci ya tazi shugaba ya raba shi da ransa, shi ne a haɗa shi da hauni ya raba shi da ransa saboda mai sauran al'umma su zauna lafiya. Me yasa aka bada damar masu hiraba, masu fashi da makami, masu kidnapping, masu meye, masu ɗauke mutane su kashe, masu fyaɗe su shiga gidan mutane su kashe, duk hukuncinsu me? An yi ƙattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfu min al-ard. Haka Allah ce. Dan ka in ka zo kana zancen tausayi da rahama, amnesty a rubuta musu, kowa ya laifi kawai zo a neman masa amnesty, ba inda za a zauna lafiya. Shi wannan tsayawa da take kafar mai laifi a zare masa ido a ce ba a nan ba, to wannan yana tattare da harkar shugabanci. To kuma ita ce babbar matsalar da take cikin wannan harkar ta demokrasi, tana cikin babbar matsalar da take cikin harkar mene, shugabancin demokrasi. Saboda shi mai demokrasi babban abin da ya dame shi, jama'a su zaɓe shi, su so shi, ya samu ƙuri'a. In ya tsaya ya sa wata doka da wani tsari, yana tsoron ba za a sake zaɓarsa ba. Shi kuma sake zaɓen nan nasa ya fi zaman lafiyar al'umma ɗin muhimmanci a gunsa, amfanuwar da zai a duniyance ya fi masa muhimmanci a kan yadda al'umma za ta zauna lafiya. Ina laifin mutum idan laifin ya ce ka yi tam guda da aka yi da adalci da tsaida doka da za a ga alherinsa ya fi da a yi tam biyu, inda ana yin sama da biyun ma misali, a ce kuma da irin wannan tsarin lakwalakwan ne, duk dokoki babu su, kowa yana tsoron doka. Shugaba duk abin da ya ce aje ai kaza, sai kawai wani ya tafi kotu ya kai shi ƙara, kuma sai a soke. Shikenan, ba wani abu nake rifarin zuwa gare shi in particular ba. Ka'ida ce ta shugabanci, dole akwai tausasawa, akwai kuma me tsayawa. Amma in kowa zai juya ka, to babu zancen shugabanci kwata-kwata a duniya. Dole ne shugaba ya zama, shi yasa ake son ya zama gwargwadon hali, in akwai dama a'lamun nasi a'qalun nasi, alal aqalla in bai zama haka ba, to ya zama ya jawo a'lamun nasi da a'qalun nasi suna tare da shi, ko ba haka ba, su zama masu tunani irin nasa. Saboda maslahar shugabancin da maslahar da za a samu a zamantakewa ta mutane ita ce sama da komai, akan a bar komai ya taɓarɓare, babu doka, babu inda za ka je ka kai mai laifi. Yanzu a ce a ƙasa irin tamu, ka ɗau mai laifi a kama ɓarawo ka kai shi gun 'yan sanda, wai a ce maka sai ka biya kuɗin abincin da zai ci, wannan abin sai kai mamaki. Ta ina irin wannan abu za a samu? Yanzu ba zai iya tasawurin, ba zai iya fahimtar wannan abun a ce zai faru a duniya. Yana da wahala, sakwarkwacewar ta ɓaci. Za ka dole ne ka yi fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaki al'umma da shugabanci mai kyau, mai adalci, mai ƙarfi da dokoki za su tabbata. Amma duk lokacin da mutum yake shugabanci ya zama tsoronsa, wai dawowa kan kujerar yana kallon shekara hudu ya yi ta bi a yi ta daidaitawa da kowa, saboda in ya zo sake zaɓensa, saboda ba za a ce ya yi kaza ba, wannan maganar muhimmancin ta tsakani da Allah bai kai muhimmancin a gyara rayuwar mutane ko ta wata guda bane. A gyara mutane wata guda, shekara biyu, shekara uku, shekara hudu, a ga alherai, a yi maka addu'ar alheri, ka tafi, ya fi maka kai din a matsayinka na mutum zaman lafiya. Da a ce ka bar kowa masu wannan ya zagi wancan, wannan ya ci mutuncin wannan, ba dama a dau doka a kan wannan, kawai saboda ba a so a bata da wancan. Banda abin da ma yake da alaka da son zuciya iri-iri na abin da ya shafi wannan jam'iyya da wannan jam'iyya da kaza da kaza da kaza da kaza, shugabanci duk ba ruwansa da wannan. Kana hawa shugaba to al'umma duk taka ce, da wanda ya zabe ka da wanda bai zabe ka ba wajibinka kai masa adalci. Wannan haka ka'ida take. Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya taimake mu akan adalci. Malamai dangane da abin da ya shafi alkali, saboda zamu tsallake wurin ne mu wuce ko lokacin yan na gaba ɗaya saura minti nawa ya babu ta bari mu faɗi yadda sauri, ba na son mu sake dawa kan wannan ɗin ne insha Allah ta'ala. Gobe sai mu tashi kan zancen mu na gaba. Daga cikin abinda malamai suke ambata wallahi dubban mai alƙalanci da mai hukunci tsakanin mutane suna nan a cikin littattafai da yawa na siyasar shari'a da kuma adabul qadi, manya-manyan malamai duk sun rubuce-rubuce a kai da yawa. Mutum ya koma zai fa'idanta da wannan. Daga cikin abinda nake so in fito da shi shine, idan har a waɗannan abubuwan zan ambaci guda shida, a nan ma ana buƙatar mutum ya yi adalci tun kafin a zo abin da ya shafi wato yin hukuncin shi kansa. Farko, alƙali ya yi adalci tsakanin masu saɓani da junansu tun farko wajen shigowarsu zuwa gare shi. Yayin da ya zauna, in a camba ne ko a kotu, yayin da za a ce inawa ne, shigowarsu to su shigo tare. Kada a kira ɗaya sannan kuma a kira ɗaya daban, su shigo tare. Wannan tun daga nan shi ma adalci ne. Haka nan ya daidaita su wajen mazauni inda za su zauna. Kada a baiwa wani kujerar da ta fi ta ɗayan ɗaukaka, irin kujerar da wannan zai zauna to irin ta za a baiwa ɗayan. Domin idan ɗayan ya ga alƙali ya baiwa ɗayan kujera mafi girma, me zai ji? Zai raunana, zai rasa confidence akan za a yi masa adalci ko ba za a yi masa ba. Shi kuma wannan zai ji wata ɗagawa ya nutsu cewa za a yi masa wani abu. Haka nan abin da ya shafi hatta kallo, irin yadda ake cewa mutum wajen adalci tsakanin mata, kallon da za ka to hatta kallon da za ka yi, irin kallon da za ka yi wannan to shi za ka yi wa wannan, hatta a wannan ana neman ka yi adalci. Haka nan wajen lafazi, kar ka yi wa wannan tsawa da lafazi mai ɗaga sauti, wannan kuma kana lallaɓa masa saboda sai a ga cewa kana risina zuwa gare shi. To balantana a ce wai ga wani yazo kuma alƙali zai gaishe shi, yaji ya durƙusa ya gaishe, ai magana ta riga ta ɓaci. Alƙali ya durƙusa ya gaida wani kuma magana ta ɓaci. Allah kyauta. Haka nan wajen iltifati, waiwaye ya waiga ya kalli wannan to ya adalci, irin yadda ya waiga ya kalli wannan haka zai waiga ya kalli wannan. In ya waiga ya kalli wannan sau uku, wannan ma haka sau uku. Haka nan wajen fito da hujjar, yadda zai yi, irin tambayoyin da zai yana matso shi ya faɗi ya fito da laifi ko ya fito da hujjoji, ya faɗi me yasa akai kaza, to ya akai kaza, akai kaza, to irin hanyar da ya bi da wannan haka zai bi da wannan, saboda duka ya tabbatar da adalci. To in a wannan gurin ana neman mutum ya adalci, ina ga zancen kai hukunci ba daidai ba ka baiwa wanda ba shi ne mai gaskiya ba, ka ba shi gaskiya. Shi yasa musulunci babu addinin da ya kai shi adalci da kuma kira zuwa ga ayi abin da yake daidai. Muna roƙon Allah ya taimake mu aikata daidai, Allah ba mu ikon faɗin daidai da aikata daidai da kuma yin dukkan abin da yake shi ne adalci. Muna roƙon Allah ya sa albarka a shugabanninmu, Allah ya tsare su, Allah ya taimake su akan shugabancinsu, Allah kada ya basu da dabararsu, ya basu dukkan tunanin wato yadda za a yi su yi abin da yake shine daidai gurgudan abin da dan adam zai iya yi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.